Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia kan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sudengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Laraba 24 ga watan Mayu shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, zamu waiwayi maganar yadda ake bin diddikin kashe kuɗaɗe a ma'aikatan gwamnati.
To shin me jama'ar gari suke gani game da binciken kashe kuɗaɗen na gwamnati ko kuma ma'aikatan gwamnati da kuma abin da suke cewa wato auditing a turance?
A gani ne akwai abubuwa da dama da ake aiwatarwa ta bangaren tsarin mulki a Najeriya, wanda talaka bashi da masaniya akai, domin a kwanan nan ne mu talaka muka fahimci yadda gwamnatin Najeriya ke tsara yadda ake budget.
Ni dai ban da masaniya akan tambayar ku, amma zan kasance da ku domin ganin abin da ture mabuzo na di
tab. Gaskiya zamu iya cewa ba mu sani ba, domin dai shi talakan kasa dan bi ne, sai dai ya ji kawai an ce an warewa fannin kaza kuɗi kaza, amma bai sanin wata hanya aka bi aka kashe kuɗin. To shi ma fadan iyaya ya fada wa aminin sa na ikira yadda yake ganin za a yi don bin kadin kudaden gwamnati a ma'aikatu.
Ya zama wajibi hanyoyin kashe kudin kasar abu a rarrake, a kuma sa ido a dukkanin ma'aikatun gwamnatin da aka san akwai kudi jibge, sannan a sanya ido ga ma'aikatan da ke ma'aikatu masu maiƙo waɗanda suka faya hange-hange.
To za mu tattauna da Ahmed Haruna, ɗaya daga cikin ma'aikatan ofishin ƙididdigar kuɗaɗe na Najeriya, wato ofishin Auditor General kenan a turance,
wanda yanzu haka yake nan Washington DC don halarta wata horarwa da ake wa 'yan wasu ƙasashe masu tasowa a ofishin ƙididdigar kuɗaɗe na nan Amurka.
Yanzu ga amsoshin wasunku wanda suka bada game da tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa yaya kuke ganin yadda ake bin diddikin kashe kuɗaɗe a ma'aikatan gwamnatocinmu.
Sakon farko daga Umar Adamu Katagum yace salam yau da gobe. A gani ne akwai abubuwa da dama da ake aiwatarwa ta bangaren tsarin mulki a Najeriya, wanda talaka bashi da masaniya akai, domin a kwanan nan ne mu talaka muka fahimci yadda gwamnatin Najeriya ke tsara yadda ake budget.
Sai kuma Zainab Musa mai Adua tace fatan alkhairi gare ku masu gabatar da wannan shiri mai albarka ne yau da gobe. Ni dai ban da masaniya akan tambayar ku, amma zan kasance da ku domin ganin abin da ture mabuzo na di. Ku tashi lafiya.
Sai Shehu Adamu Rijau yace tab, gaskiya zamu iya cewa ba mu sani ba, domin dai shi talakan kasa dan bi ne, sai dai ya ji kawai an ce an warewa fannin kaza kuɗi kaza, amma bai sanin wata hanya aka bi aka kashe kuɗin.
Suleiman Ibrahim Celebration yace salamu yau da gobe. Ni kam gaskiya ban san hanyar da ake bi ba ta bin diddigin yadda ma'aikatan gwamnati ke kashe kuɗaɗensu ba. Kalubale ga masananmu na arewa.
Sai baban Sadiq Malamawa Kutama yace salamu yau da gobe. Kun safa wannan tambayar sai ma'aikatan gwamnati ko masana yadda al'amarin yake, amma mu a nan Najeriya an banda zuwan Buhari ko a majalisun ma ba mu san yadda suke yi ba, domin ba sa son talakawa su sani, domin kada kansu ya waye su rika yi musu tawaye. Ku tashi lafiya shirin yau da gobe.
Sai kuma Buliyali Man na Kasari yace yau da gobe, wannan babbar tambaya ce, don kuwa ina ganin ta wuce sanin talakan Najeriya. Dan bai kuga kuɗin ba, ballantana ya san yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗen ayyukan gwamnati. Allah dai ya taimaki talakan Najeriya.
Sai Ishaq Salihu Zandam yace wani boyayyen abu ne kenan ga talakawa, dan kuwa sai dai su ji an ware kaza dan kwangilar kaza.
Sai kuma sakon Isyaku Hamza Gogori yace salamu alaikum yau da gobe. Amsa ita ce ba mu sani ba, domin kuwa mafi yawan al'umman Najeriya sai dai mu ji an ce an ware makudan kuɗaɗe, to amma ba ma bibiyar yadda ake kashe su.
Sai Abba Sa'ad Mahuta yace salamu yau da gobe. Hakika rashin sanin waɗannan hanyoyi shine yasa ma'aikatan mu kullum ke kan lalacewa, kuma wasu ma'aikatan ke cin karansu ba babbaka. To amma tun da yanzu Allah ya sa kai ya waye. Yau ba zan yi nisa da akwatin radio na ba har sai na je yau da gobe kun fayyace mana gaskiya.
Aliyu Adamu bypass yace salamu yau da gobe. Hakikanin gaskiya ni kan ban sani ba. Sai dai zan kasance tare da ku domin samun ƙarin bayani daga masana.
Sai Ahmad Suleiman Bajuga yace assalamu alaikum yau da gobe. Ni a gani na ana bin hanyoyi kamar guda biyu ne. Na ɗaya ana yin bincike kan file na wannan ma'aikata. Na biyu kuma ko kuma binciken yaje guraren da ake zargin an kashe waɗannan kuɗaɗen. Wannan shine nake ganin ake bi don tabbatar da gaskiyar kuɗaɗen da ake kashewa a ma'aikatun gwamnati.
Muntar dan Mu'azu Baban Khalifa yace tabbi jam. Mu mutanen karkara yaushe za mu tsaya binciken ta yaya ake kashe kuɗi a ma'aikatun gwamnati? Ni dai ina muku fatan ku tashi lafiya.
Sai na Liliya Makuku Sani Makuku, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace salamu yau da gobe. Mu dai talakawan karkara ba mu san komai ba, amma muna sauraron ku mu ji inda kuɗin marayu da na rijiyoyin burtsatsen talakawa da marasa galihu suke laƙewa. Ku tashi lafiya.
Sai kuma sakon Bello Mamman mai malari wanda yace yau da gobe wannan al'amari na kashe kuɗaɗen gwamnati sai dai auditors su ne wannan nauyi ratai a wuyansu da su bincika su gani ko kuɗaɗen da ake kashewa zahiri ne yana tare da talakawa ko kuma a biro ne ake rubuta shi sannan su juya shi zuwa aljifansu. Muna jira don mu ji ta bakin masana.
Sai Yakubu Munkaila Faska yace salamu yau da gobe. Gaskiya mu ne talakawa ba mu san yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗe ba, kuma wannan abin yana damun duk wani talaka da ke ƙasar mu Najeriya. Mu dai fatan mu Allah ya sa a gyara yadda ake kashe kasafin kuɗaɗen da gwamnati take fitarwa a duk shekara tare da yi wa al'ummar ƙasar jawabin yadda ake kashe su.
Idan muka koma shafin mu na Twitter kuma Albakere Dolatu yace a gaskiya mafi talakawan Najeriya ba mu fiye sanin yadda ake kashe kuɗin ma'aikatu ba, sai dai mu ji daga gare ku.
Sai @s mai lange-lange yace yadda kuɗaɗen ke shigowa haka ake kashewa, da yake kasafin kuɗin shi kansa hasashe ne akan abubuwan da gwamnati ke sa ran samu a cikin shekara.
Sai kuma @sani h harbau yace mafi akasarin mahukuntan ƙasata ba sa bin wani diddigi wajen kashe kuɗaɗe, suna yin duk yadda suka ga dama.
Sai daga ƙarshe @muhammad dambam yace VOA muna da jin a kafafen sadarwa kan yadda ake tafiyar da kashen kuɗaɗen a gwamnatanci, amma kuma a zahiri abin ba haka bane. To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni. Ga ɗan iya da yadda yake kallon lamarin bin diddikin kashe kuɗaɗen gwamnati musamman a Najeriya.
Da ganin ɗan iya na ce ɗan uwa yau kana cikin nishaɗi, don ko a tafiyar kama na ga kana ta faman faɗi. Na ce ina ga dai yau ɗan iya duniyar ce ta yi daɗi. Ya ce dakata na ikarkar ka cika ni da kauɗi, kasan ba na son yawan tara ƙasa don ban cikin waɗanda suka gaji naɗi. Ko da yake dai kuma duk da haka ba a iya jefa ni cikin gayyar soɗi. Amma dai abin da ke yawan damuna shine yadda tattalin arzikin ƙasarmu ke ta faman tangaɗi. Alhalin lalitar ƙasa kuma na nake da kuɗi. Wasu na can gefe guda suna ta lale lalitar litar kawai suna barin ƴan ƙasa da siɗi. Wannan kuwa a gaskiyar magana shine ke faman mun radadi. Nace gaskiya dan iya nima ina da irin wannan hange, kuma idan har ana son ƙasar nan ta yi fice ta kowane fage, ya zama wajibi hanyoyin kashe kuɗin ƙasar abu a rarrage, a kuma sa ido a dukkanin ma'aikatun gwamnatin da aka san akwai kuɗi jibge, sannan a sanya ido ga ma'aikatan da ke ma'aikatu masu maiƙo waɗanda suka faya hange-hange, don su irin waɗannan ma'aikata na jigayu na kira ƴan buge, masu sungume taskar ƙasa su lallaba can gefe guda su zazzage. Don kuwa in dai har gaskiya ake so a tsage, ya zama dole abu diddigin yadda ma'aikatun ƙasa ke kashe kuɗi ba bin ƙa'ida ballantana ma su ɗan rage. Kenan idan ana son bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan, ya zama wajibi dukkanin masu ruwa da tsaki su daddage. Dan yace lallai dai kam na ikarabin diddigin kashe kuɗaɗen ma'aikatun gwamnati zai magance cin hanci, zai kuma taimaka wajen yaƙi da talauci. Idan aka yi amfani da kuɗin wajen ilmantar da jama'ar ƙasa ma za a iya fatattakar jahilci. Shi yasa wasu ke ganin barnar kuɗaɗen da ake a ma'aikatun gwamnati ma akwai sakaci, musamman ma idan aka yi rashin sa'ar samun ma'aikatan da suka goge da zalunci. Don su irin waɗannan ma'aikata ba su da wata damuwa idan an jefa rayuwar ƴan ƙasa a cikin kunci. Kuma wani ma babban abin takeici shine yadda ko an kama irin waɗannan masu almundala da dukiyar ƙasa babu wani hukunci, sai dai kawai a yi ta yawo ana tafka dogon turanci. Wanda kuma a magana ta zahiri ya zama wajibi a gyara wannan matsala ta yadda al'umar ƙasa za su samu ƴanci.
to kin ji dai mun ta bakin dan iya da masu sauraro kun ji abin da ya faɗa game da bin diddiki da sauransu har yanzu dai muna nan to mun alalaban shi bakon namu na Ahmed Haruna za mu tattauna da shi amma kafin sannan na san da yawa mutane za su ce to wannan wai maganar in kika kula yawanci wanda muke
Usman yawanci ma mutanen mu masu sauraro sai suka dauka kaman maganar budget muke
haka sai kai tsammani amma ba su san cewa
amma da yawa sun ce ta dakawa ba su sani ba amma suna biye da mu suna son su jimi
da yawa kuma sun yi magana kan akan yanda suka dan fahimta cewa a za su jira mu gaya musu me za su ce
to
da farko dai babban aikin ofishin kusan ce bin diddiki na irin wayannan kudaden gwamnati da ake kashewa a ma'aikatu shine ɗaya daga cikin ko manyan ayyukan su ne suke kula da alhakin dubawa na irin rasidan da suka kudin da ya shiga
uri amma Usman kaman ma ba gwamnati ba kadai ko
ba gwamnati kadai ba kamfanoni
zaka ji ana cewa auditors
akwai masu zaman kansu ma wanda zaki ga cewa a ce ai wannan zaman kansu suke su auditors su je wurin su bincike yanda kudi ya shiga kamfani yanda ya fita rasidan da aka siyayya da aka ce an yi me aka siya din mu gani ina yake keke da keke kenan to shi yasa to saboda haka zamu samu mai laluboshi sai mu ji daga bakin sa domin za su zai fafayace mana komai da komai
Mi doyi de bandirawa mi sojuna bilana mi sojuna ililo
mi sojuna bilana mi sojuna Mi doyi de bandirawa mi sojuna ililo
bandirawa de bandirawa zo ta hudan uwa jam zaman makalau da juna ba mi
fatan zamu ci gaba da zama da juna ba tare da wariya ba muna kuma kaunar juna din to ka amanta muna magana ne akan maganar bin diddiki a ma'aikatun gwamnati da ma masu zaman kansu din yanda ake yi to karshe layi dai mun sa a mun laluboshi Ahmed Haruna assalamu alaikum
wa alaikum assalam alaikum
ai hankalin mu ya daga cewa layi yana sanya mana tunzo
Allah sarki
barka da shigowa
yau barka da
yawa to gani ga safinatu ya ayyuka ya DC
Alhamdulillah, wallahi muna dan kokartawa.
To madalla. To Malam Ahmad, ka ji maganar da muka tattago yau, maganar bin diddiki na yanda aka kashe kuɗi, yanda suka shigo, ina receipt can, me aka siyo da sauransu. Da farko menene auditing din nan ne a turance da ake cewa nan bin diddikin nan? Me kuke yi?
Shi dai auditing, abinda ake nufi da auditing na farko, abinda zaka duba shine wane ne auditor general, kuma wane office ne officin auditor general. Shi dai officin auditor general office ne wanda doka ta ƙasa ta kirkire shi, misali constitution na Nigeria. Wanda kuma yana rubuce a cikin kashi na 85 na constitution din Nigeria. Saboda haka office ne wanda dole sai ya kasance akwai shi matsawar dokar Nigeria, ba canja shi akai ba. Saboda haka ko gwamna ko shugaban kasa ba shi da daman ice wannan office ba zai kasance akwai shi ba, saboda yana nan a rubuce a cikin dokar kasa. To kuma wanda zai shugabanci wannan office, to shi ne ake ce masa sunan wannan mukami auditor general, ko na kasa, ko na jiha, ko na local government. Saboda haka a takaice a Najeriya muna da auditor general guda 73. Guda ɗaya na gwamnatin tarayya baki ɗaya. Kowace jiha tana da guda ɗaya, kaga akwai guda 36. Sannan kuma kowace jiha tana da auditor general guda ɗaya na local government ɗinta baki ɗaya. To kaga a tattare akwai auditor general guda 73 a Najeriya. To kaji.
To wane irin aiki ake tsammanin ku yi?
To akwai shi kansa ayyukan da ake tsaron auditor general din zai yana nan a rubuce a cikin dokar kasa. Ayyuka ne masu yawa, amma bari in takaita akan guda biyu kawai. To guda biyun nan, na farko dokar kasa ta ba shi dama ya tabbatar da duk wani mutum ko wata ma'aikata wanda aka dora wannan wurin karban kuɗi, ko kuma kula da kuɗi, ko kula da wani kaddara, ko kula da wani dukiya a ko ina yake, shi auditor general ya tabbatar da cewa wannan mutum ko wannan ma'aikata akwai tsare-tsare da aka tsara su yanda za a tabbatar da cewa an inganta wannan, ko karɓar kuɗi, ko kula da wannan kuɗi, ko wannan kadarori, ko dai wani abu makamancin haka. To wannan aikinsa ne wanda dokar ƙasa ta bashi. Kaga ana maganan shigo da kuɗi ya shigo, ko kuma kula da abin da ake da shi. To ɗaya aikin shi ne, haƙƙinsa ne ya tabbatar da cewa duk wani kuɗi da aka ba wani mutum ko aka ba wata ma'aikata da niyyar kashewa, tabbas an kashe shi bisa yanda doka ta tsara. Misali, kowane kuɗi aka bayar akwai abin da aka ce a yi da shi. To ya tabbatar da cewa wannan abin da aka ce a yi da shi, to shi aka yi. In aka saba haka, to haƙƙinsa ne ya rahoto a kan cewa an ce VOA ta sai mota, amma ba ta sai mota ba, ta sai mashin.
Me ya faru?
Yo, menene dalilin da an ce
shi yasa ake tsoron su? Shi yasa ake tsoron ku, Malam Ahmad?
Eh, yawa kana jiwa.
To kaga misali kenan. Akwai dokoki da aka tsara ta yanda za a kashe kuɗin, to dole ne wannan ma'aikata ta bi yanda dokokin nan ta tsara gurin kashe kuɗin nan.
To yanzu misali jin wannan guda biyu masu gogo suna da matukar muhimmanci kan a cikin su, da magana yanda kuɗi ya shiga, da wanda ake da su, da wanda zai shigo, da kuma wanda zai ake kashewa. To misali yanzu ga ka a nan Amurka, ofishin da aka kawo ku na irin waɗannan kididdiga na nan Amurka, shin me aka kawo ku, koya ka ce ku nawa ne kuka zo, me kuka zo yi a takaice?
To daga Najeriya dai mu biyu ne, amma dukkan mu baki ɗaya mu 15 ne daga ƙasashe guda 12 daban-daban. Kaga kowace ƙasa ta turo mutum ɗaya, amma ƙasashe guda 3 da Najeriya da Pakistan da Albania, Albania sun turo mutum biyu shine yasa muka samu mutum 15.
To me sa ku kuka turo biyu?
A dama ce in kuka ce ɗaya kuke so ku turo falilai hamdi in kuka ga za ku iya daukan nan mun ba dadu sai ku turo.
Turo na gani.
Yawa haka abin yake.
Me kuka zo koya?
To abinda muka zo koya wannan office da muka zo shine suke ake ce masa United States Government Accountability Office wanda shine daidai da Office Auditor General na Nigeria.
Na bin diddiki.
Yawa shi wannan program wannan abu da muka zo a kansa. Gwamnatin America ta hanyar wannan office su suke dauke da wannan nan. Ba ne biyan ko kobo akan wannan abin da yake abinda suke da bukata. Su turo ka kasar ka ta dauki nauyin hidimarka anan amma magana kudin koyarwar ba sa neman kokobo
za su koyar kyauta
yawa makasudin wannan abu shine mutane su zo su ga yaya ake aiwatar yaya ake tafiyar da wannan office su yaya suke nasu aikin ana
inda aka ci gaba
to akwai bambanci
na'am
nace akwai bambanci to tsakanin sunan da
inda muke tasowar
a magana ta gaskiya akwai bambance da yawa
ba mu muhimmai mu ji
yawa to zan ba ku guda biyu na farko mu a can mu yanzu har izuwa yanzu in banda kaman shekara 5-6 baya da suka wuce a ofishin gwamnati jira na tarayya abinda muka damu da shi yaya aka kashe kuɗi an bi dokokin kashe kuɗin nan an samu nakasu gurin kashe kuɗin nan an yi wani son zuciya abin nan da aka ce a siya an siye shi shi aka siya an bi ka'idar siyan sa ku san wannan shine abin da muka damu da shi su kuma anan wannan misali da ne maka wato shine kashi 95 ko sama da haka daga cikin kashi
100 hello yawa kana jin mu
yawa
ina jin ku ina ga saboda ruwa da ake
tun kuma a nan America yaya aka kashe kuɗin an bi ka'ida an yi menene ba shi ya dame su ba a wannan abin da aka aiwatar da shi menene muhimmancin sa ga ƴan ƙasa
oh wato mu a kasashen mu dan mai da kai baya kadan can kace kaso 95 cikin 100 abinda aka damu shine me aka kashe me ya shigo me aka kashe din amma su anan
yaya kuma aka kashe
aka kashe su kuma anan abinda suka damu shine me muhimmancin abinda aka yi
dukkan muka misali guda daya
to
yanzu ka kaddara an gina asibiti a Kano Auditor General shi abinda zai damu da shi an ba da kwangila asibitin nan an gina shi ba a yi wani son zuciya ba ga dai asibitin nan an gina bisa yanda aka ce ai to su anan abinda zai dame su da wannan asibitin na farko menene dalilin gina asibitin nan na biyu da aka gina asibitin nan kaida ne dole za a duba ko an bi kaida ko ba bi kaida ba na ingancin sa amma dalilin isa aka gina asibitin nan wai shin wannan gina asibiti ya biya wannan bukata ko bai biya ba
ko an yi banna kuɗi
yawa ba dalilin da zai sa ka gina asibiti general hospital inda misali ka gina shi a garin da bai wuce mutum 100 za su je a yini ba
ka gina general
yawa amma akwai inda kimanin mutum 1000 yana da bukatar wannan asibitin kuma babu shi
kila clinic
to kaga maganar son zuciya shigo anan to su abin da ya dame su na shine a duba menene amfanin wannan abin da aka yi shi to kaga inda muka bambanta kenan da su sosai
to yanzu a wannan bambancin guda biyu masu muhimmanci da ka kawo tayaya kake ganin cewa in ka koma ko in kuka koma kasashen ku za ku iya kila kasan kasashen mu zaka ga cewa akwai fa oga kaza yace ba wai doka kaza tace ba wani lokaci to ya za ku iya sa wannan ko ku tusa wannan irin wannan abun yayi mana amfani
to yanzu mu alhamdulillahi a ofishin auditor general na Nigeria baki daya amma yanda na faɗa da zuki kimanin shekara 5 ko 6 da suka wuce an fara kwaikwayar abin da suke yi a nan na cewa a an gina makaranta an gina asibiti an yi wani aiki a guri a je a duba a gani a'a ba aikin nan kaɗai za a damu da shi ba, menene mahimmanci, menene amfanin wannan aikin a inda aka yi shi. To yanzu nan da muka zo misali dama a ka'idar wannan office da muka zo shine za ka yi rubutu na wani abin da kake so a aiwatar da shi a office ɗinka da zai zama na ci gaba, ya zama kamar an kwaikwayi abin da ake a nan, ba su ce dole abin da ka gani a nan ka je
sai kai dole ba, yaya zai yi ba,
amma yaya za a yi ka gani wani abin da ka ga nasu yafi naka yanda za ka kwaikwayi nasu. To dole ne sai ka yi wannan rubutun, telu yana ɗaya daga cikin abin da muke yi, dole sai ka yi shafin ka gama ka koma. To yanzu in ka koma abin da ake sa ran kai shine ka gabatar da wannan abin da ka rubuta na kwaikwaya a nan ga ma'aikatarku. Cikin wannan rubutu za ka rubuta cewa yaya kake ganin za a aiwatar da shi.
Ka kawo shawara kenan da ka koyo shi.
Yawwa, amma kuma makasudin zance ko kowace maka ƙarshen zance shine wai shin ana son ka aiwatar koko ba a so ka aiwatar da shi.
To da Malam Ahmad ga tambaya daga masu sauraron mu ta Facebook Live.
Na'am.
Wani Usman G. Jibril Funtuwa yace tambaya ce kai tsaye ga Dr. Ahmad. Yace cikin auditor guda 70 da muke da uku da muke da su, dan Allah me zai hana ai haɗin gwiwa tsakanin auditoci da ƴan jaridu dan wayar wa ƴan uwa na talakawa kawuna dan gamsuwa da inda gwamnati ke kashe kuɗi.
Nagode
Dr. Allah ya ƙara hazaka da basira.
To me zaka ce mishi akan wannan kafin wani goma ka tambayar gaba? Eh, kana jin mu? Hello, ka san da yake ana ta ruwa anan. Assalamu alaikum. Hello, to ina ga bi dan jin mu, kin san da yake dan ruwan nan da ake yana ta taba mana network, amma ina ga za mu iya sake lalubar shi. Eh,
gadi masu sauraro nan daga Facebook
Live suna ta
mai wannan to gaisuwa da yace da
godiya
da fatan alheri, shirin mu yana burge su. Allah ya taimaka. Allah ya
Allah sarki. To ga Ahmed ya koro bayani kuma
layi ga tambaya ma mai muhimmanci,
ga tambayar da nake son koda sakan 30 ne ya ansa ta kafin mu karkare shirin, domin ya tambaya cewa irin wayar da kan mutane dan da yawa kin ga a yanda suke ansawa shine basu san ma me ne ake magana kan wannan ne shi ba. To saboda haka idan mun same shi kafin mu rufe a cikin minti 2 nan ko 3 to zai ansa ta.
Eh, ga wani kuma ma Abubakar Ahmad Roni yace wai to waye ma zai bi bin diddikin a kasashen mu na Afirka.
Eh, to yake cewa mene?
Wai waye ma zai bin diddikin a nan kasashen mu na Afirka.
Eh, to ai shi sa kin ga yanzu ai kamar yanda shi Malam Ahmad yace an biyo bayan a ga cewa shin menene za su koya.
Amma Usman na so ma ya ansa mana wata tambaya guda daya ta cin tunanin cin hanci da ake samu
wanda kuma gaskiya in ba mu same shi ba to gaskiya mako mai zuwa ba za mu yi wa masu sauraro na ƙasa ba sai mun biyo shi a ƙari mun ji menene maganan cin hanci da rashawa a cikin maganan binciken.
Saboda za ka ga in ma'aikata in za a turo auditors duk sun tada hankali ba sauran natsuwa, auditors za su zo.
Yawwa, an ce kuma wanda suke da menene farga da wuri nan da nan za a ce wai sai a je a gaggara an ga sai tutocin in sun zo su ce ai kaza daidai ne komai daidai duka sai mun masa wannan tambayoyin, saboda yana daga cikin abubuwan da ake zargi na maganan cin hanci da rashawa, kuma gashi a lokacin nan ana yaki da maganan cin hanci da rashawa. Mun ji wani irin haɗin kai suke ba gwamnati kokarin fada da cin hanci da rashawa din. Dole haka nan za mu hakura dan gaskiya koda ya samu yanzu kin ga ba mu da lokacin da zai ba mu amsa, amma masu sauraro kar a manta shirin yau da gobe zai bindiki wannan al'amari kan mu ma bindiki ya zama ba mu bindiki ba.
To Allah babu iko.
Allah zo za mu lalubo shi, koda ba shi da cikakken lokacin yin kai tsaye za mu yi masa tambayoyi sai mu haɗa mu saka musu su ji yanda muka yi da shi, sai mu ce muna godiya. Yanzu kan duka a nan za mu yi sallama sai kuma goben Allah kan mu za mu je da maganar lafiya. Yanzu kan amadadin
Safinatu Sodangi,
sai kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da shi kan shi bakon namu da layi ya botsare mana shi Ahmed Haruna, sai injiniyan mu na yau Vasco Valaris Ibrahim Jarmai shi ne ya haɗa mu da ku a Facebook Live, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC nake cewa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.
Yau da gobe murya Amurka na kiran kuma ta sa, yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. manta ba ɗan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar Amurka na ta kiran ku a yau mutane na ba.